بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أرزك سادوا أولا مريم البركة مسجد مصعب بن عمير لكن برنين جوس jihar Plateau Nigeria a wannan yammaci na Alhamis 22 ga watan 1 na shekara ta 2026 wanda shine 3 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 na hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan darasi shine gaba ta biyu daga darasin da muka kasa kashi biyu muka gabatar da bangaren farko muka yi alkawarin idan Allah ya bamu dama zamu gabatar da kashi na biyu shine darasi akan rayuwar barzakh da kuma firgicin tashin kiyama mun yi darasi na farko akan rayuwar barzakh da rayuwar bayan mutuwa amma muka ce bayani akan tashin kiyama da firgicin cikin sa shi kuma zamu jinkirta shi sai Allah ya bamu dama to yau gashi Allah ya bamu damar walillahi alhamdu wal minna muna watan karshe kafin watan ramadan don haka buka zabi wannan gaba domin ta zama daya daga cikin jerin nasihohi da karatuttuka da za a yi kamar yadda aka saba a wannan masallaci wanda bawan Allah da ya dauki nauyin gina masallacin da kuma gayyato masu yin nasiha domin amfanin kansa da mu gaba daya Malam Ibrahim Muhammad Ibzar hafizahullah yake jagoranta kuma muke yin karatun nan tare da shi muna masa addu'a ta alkhairi domin shi ne ma wanda ya zabi wannan maudu'i mun amfana kwarai da gaske da abin da muka karanta a wancan karo muna fatar mu amfana a wannan karon ma to amma sai dai bayani akan tashin kiyama bayani ne da yake da fadin da ba zai yiwu a cikin karatu daya irin wannan wanda ba za mu wuce awa guda ba har mu samu damar fadar dukkan abin da ake iya fada akan tashin kiyama ya wuce wasa kai ka ce kusan dukkan sakonni na alqur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna kunshe da darasi akan tashin kiyama ko bayani akan ranar ko bayani akan tanadi domin ranar domin gaba ɗaya wannan rayuwar kace kam dinta rayuwa ce ta jarabawa domin karbar sakamako a ranar don haka ranar ita ce asalin ginshikin ibada gaba ɗaya domin a ranar ne za a tattara ibadar da masu ibadar da waɗanda suka ki yin ibadar domin a yi sakamako a kanta don haka dole a cikin wannan karatun ba zai yi mu mai da shi darasi na karatu ba sai dai zama darasi na wa'azi tunda abinda ake bukata shine firgitarwa da razanarwa domin sako ya ita zuwa ga zukata akan irin tanadi da ya kamata mu yi da kimtsi da ya kamata mu zama muna ciki domin shirin fuskantar wannan rana da babu ɗaya daga cikin mu face tare da shi za a yi sakon da yake cikin darasin shine wani darasi zamu dauka daga abubuwan firgici da zamu ji kamar yadda muka saba ji akan abubuwan da zasu auko a ranar kiyama bukatar mu ita ce mu samu ƙarin imani bukatar mu ita ce mu samu ƙarin kyautatuwar ayyuka na gari bukatar mu ita ce mu samu ƙarin daidaito akan tafarki na nagarta tafarki madaidaici siratullahil mustaqim wanda ranar sakamako wannan daidaiton zai yi mana amfani idan har muka samu wannan to manufar wannan darasi mun cimma ta don haka ba zai yiwu a ce mu karanto dukkan nassoshi a cikin kowace magana ba ta yiwu mu riƙa tsallake waɗansu nassoshin waɗansu za mu tsallake su da sanin mu mu bar su haka kawai waɗansu za mu iya tsallake su saboda ba mu sani ba waɗansu kuma za mu iya tsallake su saboda mantuwa dole in faɗi wannan uzuri saboda kar mutum ya yi tsammani za mu iya karaɗe bayani akan tashin kiyama daga farko har ƙarshe taron da za a yi shekara 50,000 ana yi ba za mu iya gama shi a cikin awa ɗaya ba taro ne da zai tara dukkan halittun Allah kuma sai ya shafi dukkan abin da Allah ya taɓa halitta daga cikin halittu waɗanda suke da rai da waɗanda ba sa da rai wannan taro sai ya shafe su sawa'un suna cikin waɗanda za a yi wa hisabi ko kuma ba sa cikin waɗanda za a yi wa hisabi taron da sai ya jijjiga kowa da kowa kuma taro ne da Allah ya riga ya kimtsa ya sa masa ranar nawa ga wata ne kuma da yaushe za a fara Allah ya riga ya gama kimtsa komi kuma babu wani abu cikin tanaje-tanajenta wanda a ce sai a lokacin ne kafin a shirya babu abin da Allah bai gama shiryawa ba a yanzu hakan nan ma saboda shirye-shiryen wannan rana tun daga farkon halitta zuwa yau din nan mutane suna ta tafiya ana ta taruwa a wani wurin da can ne madakata kuma can ne dukkanmu ma za mu je a kan irin wannan shiri ne yasa kullum kake ji wane ya mutu wane yana kan hanyar mutuwa wane ya daɗe da mutuwa wane ya mutu har an manta da shi kai ne ka manta da shi amma Ubangijin da ya karɓe shi bai manta da shi ba duk ana ta shirye-shirye ne na haɗuwa a wancan ranar daidai da wannan munasaba nake tuna mana tare da yi mana ta'aziyya akan rasuwar ɗaya daga cikin malaman sunna jagororinmu a nan Najeriya Sheikh Habibu Yahaya Kaura rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a wanda Allah ya karɓi ransa kuma aka yi janazarsa kuma ya samu shaida mai kyau muna fata Allah ya zama shaida gare shi sama da shaidar mutane muna kuma isar da ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da malamai da jagororinmu na sunna a wannan ƙasa da wannan babban rashi tashin kiyama babban darasi ne musamman in mun tuna da wannan bawan Allah da darasin da ya yi a shekarun baya waɗanda tarihi ba zai manta da wannan darasin ba akan wannan magana da muke da tashin kiyama shi dai kan yanzu kai ka ce kiyamarsa ta tsaya tunda ya riga ya bar wannan duniya duk wanda ya riga ya shiga cikin jerin matattu to ai wannan kan kamat kiyamatuhu mu ne yanzu muke kan hanyar da za a iya shiryawa domin ranar amma wanda ya riga ya mutu ba maganar shiri shiri ya kare wannan duniyar tamu tana da sama tana da ƙasa akwai lokacin da wannan rayuwar za ta kare waɗanda suke cikin ta su ma za su kare ina dai so in baku hakuri ina kuma roƙon Allah ya bani mallakar zuciya da zamu yi wannan darasi a cikin nutsuwa kuma in samu damar in fadi duk abinda naji cewa ina so in fada abinda kuma ya gagara mai yiwa wani in yazo baya na ya iya fada idan muna magana akan tashin kiyama muna magana ne akan wata gaskiya ta tabbas duk wanda ya shakka akan ta yayi akan banza babu abinda za a fasa cikin abinda Allah yayi alkawari kuma kamar yadda mutuwa ta zama gaskiya waja'at sakratul maut bil haqq to haka kuma tashin kiyama ma zalikal yawmul haqq shi ma gaskiya ne kuma abubuwan da za su nuna cewa za a yi tashin kiyama sun tabbata ga dan adam ko da babu nassi na shari'a da ya gaya wa mutum mutum ya tabbatar da cewa ba yadda za a yi Allah ya yi wannan halitta ya bar mu mu yi ta rayuwa irin yadda muka ga dama kowa yana abin da yake so kuma a ce rayuwar haka kawai za ta kare ba a tara mu a wata rana kuma an yi hukunci ba idan aka ce rayuwar haka za ta kare to ai waɗansu kan sun ci a banza waɗansu kuma zai zama sun yi aikin banza waɗansu kuma zai zama sun wahala a banza an cuce su a banza to amma Allah bai yi halitta akan banza ba don haka ba za ta kare a banza ba dole sai an yi tashin kiyama mutuwar da muka yi magana akan ta a baya da rayuwar barzakh waɗanda suke can sun riga sun fara ɗanɗana ta mu ma za mu zo mu shiga ana cikin wannan yanayi wata rana rayuwar barzakh za ta kare a ranar da rayuwar ita ma nan duniyar za ta kare ranar da Allah ya sanya mata lokaci wanda la yujalli hali waqtiha illa hu ba wanda ya san wannan ranar kuma ba wanda ke iya leƙowa ya gano sirrin ranar da za a yi wannan tashin kiyama sai shi amma dai annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa abin zai fada ne a ranar juma'a kuma ya nuna mana cewa kamar yadda waɗansu ayoyi ma suka nuna waɗansu manya-manyan alamomi za su nuna wa wanda yake da hankali da zai iya ganewa ya gane cewa ta zo bayan ƙananan alamomi da yanzu muke gani da waɗanda za mu gani a nan gaba su ma sun gama bayyana amma Allah ba zai bari mutum ya gano saboda wai alamomin sai ya shirya yana jiranta cewa gobe za a yi saboda ya ga yau alhamis ba a alata atikum illa bagta ba wanda zai iya gane wannan juma'ar ita ce ballantana ma la taqumu sa'atu illa ala ashrarin na zai zama a lokacin ba waɗanda suka rage sai mutanen banza suna cikin aikin su na banza ne tashin kiyama zai fara a wannan ranar Allah madaukakin sarki zai umarci wannan mala'ikan da muka karanta hadisi a baya cewa Allah madaukakin sarki ya bashi kaho ya ce da shi rike wannan kahon idan na umarce ka ka hura sai ya dauki kahon shi kuma ya sa a bakinsa ya kuma guntsi iska har goshinsa ya tattare irin alamar wanda ke busa algaita yake yi yana jira Allah ya ce masa ya hura tun daga lokacin da Allah ya bashi haka yake yau din nan ma haka yake gobe juma'a gobe ne Allah zai ce ya hura ko wata juma'ar ce Allah kadai shi ya sani akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai ce da shi hura wannan shine wa nufika fi sur fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa yawma yunfakhu fi sur ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلي الله مدوكين سركي زي ce yahura fa idha nukira fi an-naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir ana yin busan nan to ranar ta zo kenan wannan busar idan an yi kowace halitta daga cikin halittun Allah waɗanda suke da rai za su ji kuma duk wanda ya ji sai ya kauda kai yayi haka ya ji kuma ya shiga cikin kunnen sa sannan sai ya fara layi na firgicin mutuwa ta kwashe shi amma kafin mutuwar sai kowa ya fadi ya suma saboda firgicin wannan busar kaho shine ma'anan fasaiqa man fis samawati wa man fil ard shine ma'anan fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard bayan an yi wannan ne sai kowa ya mutu wannan busar kaho guda biyu za a yi ko guda uku wadansu sun ce guda uku za a yi na farko ita ce busar da za a yi sai kowa ya some na biyu shine busar da za a yi sai kowa ya mutu bayan sumar na uku shine busar da za a yi kowa ya miƙe zancen jumhur kuma wanda shi yafi inganci shine busar nan guda biyu za a yi busa ta farko ita ce za a suma kuma da ita za a mutu shine fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra sai a take yin busa ta biyu fa idha hum qiyamun yanzurun sai kaga mutane sun miƙe suna tsaye suna kallon juna suna kuma kallon me za a yi za a yi wannan busar kaho tsakanin ta farko da ta biyu akwai zamani bayan an yi ta biyun shine za a shiga cikin al'amuran tashin kiyama wanda akan su ne zamu mai da hankali wanda da shine zamu dauki darusan firgicin ranar kiyama wanda shine ake ce ahwalul kiyama abubuwan da za a yi a tashin kiyama suna da yawa amma abubuwa na matakan da suka fi kawo firgici sune waɗanda zamu mai da hankali akan su abu na farko shine bayan an yi busar kaho abubuwan da ka sani na rayuwa na wannan kauni za su rikice a ranar duniya da ma wajen duniya za su shiga wani yanayin da ba su taba shiga irin sa ba Allah ya halice su ya daidaita su sammai da ƙasai kuma Allah madaukakin sarki ya tsara komi fa qaddarahu taqdira rana tana tashi daga wuri kaza ta fadi a wuri kaza za ta rinka zagaye a kowane awa 24 wata ma tana yin wannan tana zagayenta a cikin kowane kwanaki 30 ko 29 taurari ana ganin su a cikin dare waɗansu suna bayyana waɗansu ba sa bayyana ana yin ruwa lokacin damuna ana ɗauke ruwa lokacin rani ana sanyi ana zafi irin waɗannan abubuwa da ka sani na canjin halitta za su tsaya cak komi zai dakata a ranar ne al'amura na sama za su rikice su ruso ƙasa sannan ita kuma ƙasa za ta canza daga yadda take Allah ya bamu labari ɗaya daga cikin abubuwan da za su firgita mai gani shine abubuwan da za su faru da sama da ƙasa to amma kafin wannan mu sani cewa bayan an yi busar kaho ta mutuwa Allah madaukakin sarki a lokacin ne zai yi tambaya yace aina mulukul ard ina ku sarakuna masu kasaika masu mulki na ban kasa ainal jabbarun ina kuke masu fada aji masu juya al'amura masu sawa a yi dole ainal mutakabbirun ina ku masu isa masu jin kai masu girman kai masu dagawa saboda abin da ke hannunku ina kuke yau ku yi magana mana ku tanka Allah madaukakin sarki nan ne zai ce limanil mulkul yau waye yake da mulki a yau ba wanda zai amsa sai Allah ne zai amsa wa kansa lillahi alwahidil qahhar sai Allah madaukakin sarki da ganin damansa sai ya ce mutane su tashi kafin ayi wannan tashin Allah zai sa ƙasa ta girgiza ƙasa za ta yi jijjiga wanda a lokacin da za ta yi jijjigan ne abubuwan da suka kuya a can ƙarƙashin ƙasa za su fito abubuwan da suke da nauyi za su tashi abubuwan da suke kafe za a tumbuko su shine ma'anar idza zulzilatil ardu zilzalaha ita ce girgiza farko inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce babban al'amari ne wannan girgizar da za a yi a ranar tashin kiyama. Girgizan kasan nan za a yi ta ne saboda kasa ta amayo abin da yake cikin ta. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Abubuwan da suke cikin ta na duwatsu da aka kafa su can ciki za ta fito da su. Bishiyoyi da tsirrai za a tumbuke su. Tuddai da kuma wato inda yake da lungu da sako da hawa da gangara duk za a jijjiga shi sai zama dukkan abin da da a cikin kasa yake zai fito waje saboda Allah madaukakin sarki a ranar yana so ne ya daidaita kasa kuma ya miƙe ta wannan kasar tamu a yanzu tana da shape din kwallo ne don haka ba a miƙe take ba a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai miƙe ƙasa a wannan yanzu yadda muke zaune sai Allah ya ciccika duwatsu saboda an tamida bikum saboda yadda take dunkule idan aka bar mutane to za ta rinka tangal-tangal da su amma sai zama duwatsun su suka rike ƙasa sai ta tsaya ba ta wannan tangal-tangal din to a wancan lokacin za ta yi wannan tangal-tangal din su kansu abubuwan da aka dora akan ta domin su rike ta suma za su yi tangal-tangal din shine watatirul jibalu saira shine kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka a lokacin da za a nike kasa za a sa a jijjiga kasar ne sai da mutanen da suke ciki sai su fito saboda duk abin da za a yi wa kasar ayi akan idon su abubuwan da mutane suke gani a bayan kasa manya-manya kamar tudu da gangare kamar duwatsu da bishiyoyi kamar koguna da tekuna akan idanun mutane za su ga abun mamakin da zai faru da su waɗannan duwatsun da kake ganin su manya-manya wal jibala arsaha Allah madaukakin sarki zai sa a tumbuke su daga cikin ƙasa sannan kuma Allah zai sa a dake su sai su nike shine wa bustatil jibalu bassa sai a sheke su wata kunul jibalu kasiban mahila duwatsu da da kake ganin su wato kana ganin su da karfin nan sai sun zama kamar yashi wanda in aka tsiba wanda yake bi iska tana daukawa haka za su zama bayan Allah ya nike su to sai Allah madaukakin sarki ya sa sai su fara tashi shine wata tirul jibalu saira وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ذاك ذا سن تاشي سنة تفيها كمر يدى كيكي غنين جرجي دقا جماليكي تفيها إن سنة تفيها ذاك غنسو وتكون الجبال كالعهن كيكا شي غاشي نيه تاشي إسكا تتأوكا يكي تفيها كالعهن المنفوش حكا ذاك غا ينا تفيها هريا نركي كدين غنينسا waɗannan ruwa kuma da kake gani a cikin rakuna da koguna wanda kogi-kogi da ake da su a wannan duniyar sun fi inda ƙasa take da yawa da duwatsun duka su suka ci sama da 70% ɗin faɗin duniya gaba ɗaya amma dukkan su kogin nan Allah zai fasa su shine ma'anan wa idzal biharu fujjirat sai Allah ya fasa su a bubbugo da su sai su haɗu da juna gaba ɗaya a wuri guda gaba ɗayan su kuma wa idzal jibalu wa idzal biharu sujjirat sai abun ka musu wuta kana ji kana ganin kogi kuma kaga ya kama da wuta haka za su kone tatat sai zama babu wani ruwa don haka wuraren da ruwan aka daga da wuraren da aka tumbuke itatuwa da wuraren da aka rusa gine-gine da wuraren da aka ciro abubuwa ai zai sa akwai ramuka akwai tudu akwai gangare to a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai sanya kasa sai a miƙe ta wannan miƙewar da za a yi shine Allah zai sa ta zama fa yadaruha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta yanda za ta zama ba tudu ba gangare ba hawa da sauka kuma sai a miƙe idan dunan mutane sai su rinka hango komi a wannan duniyar yanzu saboda yadda shape din duniya yake in ka kalla baka iya hango zuwa karshe saboda ba fili bane duniyar zuwa karshe to amma a lokacin za a mai da kasa ta zama fili guda daya wannan shine abin da za a yi da ƙasa da abubuwan da suke kanta. Bayan an yi wannan, Allah madaukakin sarki zai sa a koro mutane da suka fiffito daga cikin kaburburan nan, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, su kuma mutane za su zama kamar yadda kake ganin fari idan ka dake su, idan ka dake itaci yadda suke kai za su tashi su watse, kowa yayin nan kowa yayin can, ba wanda yake ganin ina inda dan uwansa yake, haka mutane za su zama. A wannan lokacin ne mutane za su fito, wannan yayi gabas, wannan yayi yamma, su har gitse da juna, ana gauruwa da juna, ana gauran juna, ana hargitse. To kowa bai san inda zai je ba. Yauma yad'u da'i ila shay'in nukur, sai Allah ya sa wani yayi kira ya ce kai ta nan za ku zo, muhti'ina ila da'a. To sai su tafi ta inda ake yin kira. Wannan kiran za a tara mutane ne zuwa al-mahshar, shine filin farfajiyar da za a yi tashin kiyama. Wannan al-mahshar wani fili ne da Allah madaukakin sarki shine ya san hakikanin tabbas a ina yake. Shin fili ne Bisham kamar yadda waɗansu malamai suka ce, ko kuma wannan kasar da muke kai ne za a kwashe komi idan ta zama ka'an safsafan, sai a ce ayi a wurin a wata tsakiyar wani wuri da Allah zai kai mutane, ko kuma a'a yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, za a kwashe kasar ne sai a kawo wata sabuwa wanda ba wannan ba, sai a dora mutane a kai, anan ne za a yi wannan wurin dai. Fa idza hum bisahira, sunan wurin kenan as-sahira, wato farfajiya. Mutane za su zo su taru a wurin, kuma Allah madaukakin sarki zai sa mutane su fito safu safu ne, jama'a jama'a Allah zai jera mutane. Amma lokacin da suka fara zuwa za su zo a hargitse, ba a yi safu ba, kuma ba a ware tawaga tawaga jama'a jama'a ba. Mutane suna cikin wannan hargitsin ne, idan sun iso daidai filin sai Allah ya ce waqifuhum, ku tsayi da su, innahum mas'ulun, ku tsayi da su, anan ne za a yi musu tambaya. Idan aka tsaya aka taru a wurin, to shine sai a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, masu laifi su ware saboda a daina hargitsuwa tsakanin mutanen kirki da mutanen banza. Mutanen banza su ware, ba mutanen kirkin ne za a ce su ware ba, su su tsaya a inda suke, amma a ja mutanen banza su koma gefe. Shine ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ranar kiyama in an zo daidai wannan gurin, Allah zai kira annabi Adam ya ce ya Adam. Annabi Adam ya ansa ya ce labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik. Sai Allah ya ce akhrij ba'san minan nar, ka fitar da yan wuta su koma gefe. Annabi Adam ya ce nawa za a cire? Allah ya ce cikin kowane mutum 1999 yan wuta ne, a bar mutum ɗai a cikin dubu dubu. A wannan wurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin ne tsananin firgicin wannan abin da Allah ya faɗa da za a fara warewa, saboda kowa yana tunanin tayu yana cikin waɗanda za a cire. Sai kaga lokacin yawman yaj'alul wildana shiba, sai kaga dan karamin yaro yayi furfura, sai kaga dan karamin yaro wanda da shi bai ma taɓa laifi ba, amma daukan alƙalami a kansa ba, ya rikice. To ina ga wanda aka dauki alƙalami a kansa? Ina ga wanda ya samu dogon lokaci har Allah ya ce da shi awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir? Saboda haka sai ai ta warewa, ai ta warewa. A wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce nan ne za a yawma tarawna ha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, zaka ga uwa da dan jaririnta da za ta haifa tana shayarwa, amma za ta yi wurgi da shi. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha, wadda ta mutu da tana da ciki, ta zo da cikin, cikin yana ciki, amma a lokacin tsananin firgici zai sa shi ma yana jin tsoro, haka zai fito ba tare da ya sani ba, ita ma za ta fitar da shi, bata sani ba, bata tsaya ta dube shi ta ga wane ne ba, shi ma zai gudu. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi, kenan. Don haka dan jariri ya gudu, dan cikin ciki ma ya gudu, ballantana babba, shi kuma ina zai je? to ana cikin wannan hargitsi ne sai Allah madaukakin sarki yace dukkan mutane za su fito kuma Allah madaukakin sarki bayan ya tara su an fara warewa wannan warewar da za a yi za a ware mutanen banza gefe amma mutanen gefe mutanen banzan ma kowa da irin jama'ar su waɗanda suka yi bauta ta gumaka za su bi layin ɗan bautar gunki waɗanda suka bauta wa cross kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar kristoci za su bi cross waɗanda suka bauta wa rana za su bi bangaren bautar rana waɗanda suka bauta wa kowane abu cikin halittu za su koma iya inda ya dace da su shine watara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha dukkan mutane in suka je bangaren inda nasu yake sai su gurfana sai su kneel down ana jiran mai Allah zai ce to su kuma mu'minai suna gefe an ware an cire daga cikin mutanen banza a ciki to su ma mu'minan sai a raba mutane akan tuta tuta dan annabiwa ne jama'ar annabuwa ne jama'ar annabuwa ne za a yi tsari ne mai kyau shine sahu sahun da ake nufi sai ya zama ba wai sahu ne na wane yana gaba wane yana baya ba a'a sahu ne na layin ƴan wane da tawagar su wane da jama'ar wane saboda in aka zo li faslil qada saboda yi saukin yanda za a yi hukunci kai da ganin mutanen da suke tare da kai ka san su waye irin naka don aka taru aka cakudu kuma a fili guda daya to sai akan idon mutane za a yi abubuwan da mutane za su rinka gani na sama a lokacin ne mutane za su rinka ganin idan shamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idan jibalu suyirat a lokacin ne mutane za su ga rana za su ga inda za a nade ta wa jumi'a ash-shamsu wal qamar a kawo wata a hada su a wuri guda da tun ranar da Allah ya raba su ba su taba haduwa ba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar an tudrika al-qamar a ranar sai Allah ya hada su wannan watar za a cire hasken ta wa khasafa al-qamar kafin sai Allah ya hada su da rana sai a cire hasken nata idan aka yi wannan taurari kuma waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba da dukkan galaxies din nan da stars din da suke cikin galaxies din za su rinka fadowa shine idan nujumun kadarat za su rinka fadowa akan idon mutane suna gani sannan dukkan abubuwan da suke sama sun ruso sai a bar sai ita saman to ita ma saman mutane suna gani idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat sai ta tsage wa futtihat as-sama'u fa kanat abwaba a faffasa ta a tsatsaga ta sai ta zama kofofi kuma mutane suna gani wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila sai mutane su ga mala'iku suna ta saukowa mala'ikun da suke sama ta daya su fito mala'ikun da suke sama ta biyu su sauko haka za a yi ta yi sai sun gama saukowa a cikin wannan lokacin wannan tsayuwar yana ɗaya daga cikin lokacin da yafi kowanne firgici a tashin kiyama shine yawma yaqumun nasu li rabbil alamin za a yi tsayuwa ana jira kafin Allah ya ce wa mutane komi shekara 40 idan yanzu akwai dan shekara 40 anan ina so ka auna kace daga ranar da aka haife shi idan an haife shi ne a 1986 kenan to tun daga ranar har zuwa yau a ce mutum yana tsaye kuma tsirara kuma loba kuma yana rikice kuma bai san me za a yi ba kuma ba ruwansa da kowa li kullim ri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni kowa ta kansa yake yi a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki bai ce wa mutane kowa ba komi ba kuma bai sauko ba a wannan lokacin ne masu laifi waɗanda suke cikin group din ƴan laifi za su fara yin gumi saboda wannan ranar da kaji an ce idan shamsu kubirat an cire haskenta saboda a duhu ake so a bar masu laifi amma an bar zafinta ba a taba shi ba lokacin ba a jefa su a cikin wuta ba sai a ce rana ta matso kusa da kawunan mutane sai ta zo gurgudun mil daya mafi tsayin takadirin mil shine a ce mile da kake kirgawa wannan ranar tamu ina so ka auna idan ana tsananin zafin rana karfe 12 ko karfe 1 yaya kake ji amma tsakanin mu da rana daga nan zuwa ka isa inda rana take kilometer miliyan 150 ne za a matso da ita sai ta zama mil daya ta yiwu ma mil din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi yana nufin gurgudun tsayin abun matsayin tozali ne haka barwayin hadisin yace ban sani ba wani irin mil manzon Allah yake nufi ka bar shi akan mil irin na distance in tafiya a ce abunda yake nesa da kai da mil dubu da mil miliyan 95 million miles away from the sun yanzu mu muke amma ka ji zafin da kake ji idan ana lokacin tsananin zahira to sai a matso da ita zama 1 mile away sannan idan ta matso din nan babu wanda yake cikin inuwa sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sashi a cikin inuwa saboda ga ranar kusa kusa wata irin inuwa zaka shiga waɗanda Allah ya ga dama ne kadai zai sa su a cikin inuwa amma duk sauran suna cikin tsananin zafi a wannan zafin ranan ne mutane za su zama gurgudun imanin su ko gurgudun fajircin su akwai mutanen da rana saboda dadewa a tsaye da yanda mutane suke in an yi ciko an yi cinkoso ana gogayya da juna da yanda ranar take da zafi da kuma yadda aka matso da jahannama to sai zama wurin gaba ɗaya ya dauki zafi mai tsanani yanda zai sa mutum yana fitar da gumi ga kuma firgicin tsoro mutum ko ana AC in yaji tsoro zaka ga yana fitar da gumi to ballantana ana cikin tsanani na tsoro bai san yaya za a yi ba shi da ya fito kamar fara yayi ta can an ce yazo nan yazo ya tsaya a nan ya ji ta ko ta ina an tare shi ba inda za a yi iskan numfashi ga rana a kusa gashi kuma yubta yauma idin bi jahannam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a matso da jahannama laha 70,000 zimam tana da ragama wanda aka jajjata da shi guda 70,000 ma kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha kowace linzami daya akwai mala'ika 70,000 suna rike da shi don haka mala'iku miliyan biliyan 4 da miliyan 900 sune waɗanda za su jawo ta mala'ikun Allah ba fadan adam ba karfin mala'ika amma saboda girman wutan jahannama waji a yawma idin bi jahannam za a matso da shi a ce ba a can rami za ake so ta ci gaba da zama ba ta matso saboda mutane su ganta kuma kowa daga cikin waɗanda ya cancanta ya ganta sai ya ganta shine wara al mujrimuna na shine summa latarawunnal jahim kenan summa latarawunnaha aynal yaqin tabbas sai kun ganta wallahi Allah sai da ya rantsa yace wallahi sai kun ga jahannama to ga zafin ta a kusa da mutane ga kuma zafin rana a kusa da kai ga kuma tsananin yanda taro ya cika dukkan mutanen duniya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada kowa yana nan sannan ga mala'iku kuma su ma sun zo an cika a cikin taron sannan kuma ga tsananin tsoron da mutum yake ji to wannan lokacin shine mutane za su tsaya su yi wannan shekarun suna tsaye ba tabbas wani guminsa ya kai masa zuwa wurin alola wani guminsa ya kai zuwa kauri wani guminsa gwiwa wani guminsa kunkumi wani gumin sa a karkari, wani gumin sa zuwa bakin sa ko wuyar sa, wani gumin sa ya ka daidai rabin kunnen sa, yana iyo a ciki yana kokarin dagawa don ya rika ganin me ake yi. La ilaha illallah. Shin wannan gumin nasa ne da ya fito daga jikin sa, ko kuma gumin masu laifi ɗan uwansa ne? Gumin ya cika a wurin sai zama kamar kogin gumi ne ake ciki, sai dai gurgurdun wane yana ta gangare sai zama gumin sa kadan, wane yana ta tudu shi kuma gumin sa yana da yawa, kowa gurgurdun yadda gumin yake. Malamai sun yi sabani wani gumin ne naka kai kadai shine zai yi taro haka, ko kuma na jama'a ne da ya taru a cikin layin group din ku na masu laifi? To haka mutane za su kasance ana cikin wannan ne, sai mutane su yi shawara cewa ya kamata fa a nemi ceto a wurin Allah ya zo a yi hisabi, kowa ya san ina zai je, tunda aka tashi ba a san me ake ciki ba. Kuma a wannan lokacin da aka zo wa khashatil aswatu lirrahman, kowa ya yi shiru ana jiran Allah, ba abin da kake ji illa hamsa, sai dai tafiya. Shi ma daga bayan aka zo aka tsaya cak, ka daina jin komi. A wannan lokacin mutane suna shiru, shakhisatun absaruhum, kowa ya kure ido yayi haka ana ta jira ta ina ne. Kuma wala yatasaalun, baka yi saka cewa na gefen ka wai yaya, shi ma bai sani ba, kana kuma ma jin tsoron kai mata magana. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla. A wannan lokacin kuma mutane sun caccanja kala, ba irin yadda ka saba ganin dan adam anan ba. Waɗansu wujuhun yawma idhin khashi'a, akwai waɗanda zaka ga fuskokin su, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, idan ka ga waɗansu fuskokin zaka ga fuskar sa baƙaƙin. Wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa, idonsa kuma ya zama kamar ruwan bula, haka zai tashi. Waɗansu kuma wa wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, waɗansu kuma fuskokin su masu haske, yawma tabyaddu wujuh. A wannan yanayin ne mutane za su nemi waye zai iya magana da Allah. To sai mutane su yi kukan kura su ce ya kamata fa a nemi wanda zai je yayi magana da Ubangiji. Sai mutane su yi shawarar cewa ya kamata a tashi dungurungum a je a samu Annabi Adam, shine farkon wanda Allah ya halitta, kuma shine wanda yau Allah ya fara yi masa magana ya ce da shi a ware ɗan wuta, shine kuma wanda Allah ya halice shi da hannunsa, haka wanda yana da alfarmar da zai iya yi wa Allah magana. Duk wanda ya zo duniya ya zo ne bayan shi ya zo, haka ya kamata babanmu shi zai je yi magana a madadin ‘ya’yansa. Sai a je ɗungurungum a samu Annabi Adam, ya Adam kai ne kaza, kai ne kaza, su gaya masa wannan titles ɗin, kuma ya san lalle yana da titles ɗin, ka je ka roƙa mana Allah mana a zo a yi hisabi, ba kawai mu fita daga cikin halin da muke ciki ba, mu san yanayin da muke ciki. Annabi Adam ya ce wallahi ba zan iya ba, ai yau kan nafsi nafsi ni ma ta kaina nake. Sai ce bari in gaya muku satar amsa, ko za ku je ku samu Annabi Nuhu, tawi shi zai iya, a je a samu Annabi Nuhu shi ma a gaya masa titles ɗinsa, kuma wanda da gaske ne, kai ne farkon wanda Allah ya tayar da kai a matsayin manzo, kai ne wanda kai gwagwarmaya da mutanenka kai wa'azi shekara 950 kana abu ɗaya baka gajiya ba, kai ne wanda dukkan waɗanda suka zo daga baya sai dai su bi layin ka, waja'alna zurriyatahu humul baqin. Don haka ka je kai magana wa Allah, ya ce shi ma ba zai iya ba. Annabi Ibrahim, Annabi Musa alaihi salam, Annabi Isa alaihi salam, sai ƙarshe bisa ga shawarar Annabi Isa alaihi salam sai mutane su je wurin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za a je a same shi a gaya masa titles ɗinsa. A wannan lokacin ne Allah zai bashi dama sai ce ana laha ana laha ana laha, wannan kan dama Allah ya ce mun asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah madaukakin sarki ya ce zai bani wata dama ta musamman da wani matsayi wanda ba zai ba kowa ba don haka ina ji cewa wannan shine matsayin don haka zan je in gwada baya da damar da in yaje gaban Allah zai ce ayi kaza saboda wal amru wal mulku wal amru yawma idhin lillah Allah ya rike komai a hannunsa kowa ma idan yaje gaban sa zai risina ne ba wanda zai iya magana sai Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma wallahi shi ma in yaje cikin ladabi da girmamawa zai yi magana cikin risinawa da ta'zim da cikakkiyar ubudiyya sai ya dora goshin sa a ƙasa yace sai nayi wa Allah kirarin da ba a taba yi masa irin sa ba yace ni ma ban iya ba Allah ne zai koya mun abin da zan gaya masa idan Allah ya so ka sai ya gaya maka abin da zaka faɗa masa sai ya yarda kamar yadda da yazo ya yafe wa annabi adam sai ce fatalaka adamu min rabbihi kalimat daka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomin Allah ne zai koya masa saboda in ba waɗannan kalmomi aka faɗa ba Allah ba zai saurari kowa ba shi kuma Allah ya taskace kalmomin ba wanda zai faɗe su sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai yi wa Allah kirari zai yi wa Allah yabo zai yi wa Allah kalmomi na girmamawa da ladabi saboda ya san wane ne Allah kuma ya san menene matsayin Allah kuma Allah ya duba zuciyarsa ya san babu wani mai irin wannan zuciyar kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud yace inna Allah tala'a ala qulubil bashar fa wajada anna azka qalbin qalb Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fattafa baka wannan matsayin nasa shi yasa kadai zai iya magana idan ya gama sai Allah ya ce dashi daga kanka sal tu'ta washfa tushaffa tambayi abin da kake so za a baka ceto kake so to tambayi ceton Allah ya gama tsare yadda za a yi ba wai tunda lokacin ai bai tambaya ba yana girmama Allah ne lokacin yana masa zikiri ne irin na du'a u ibada saka bayan ya gama sai a ce to yanzu kai tambayar ba a bashi damar ba zai yi tambayar ba sai an bashi dama to sai ce ya ubangiji al'umma suna jiran ka kai musu hisabi sai Allah ya ce to na amsa za a yi wannan yana ɗaya daga cikin mawaqif na falala da Allah ya bawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wanda bai bawa kowane annabi ba a cikin lokacin da ake cikin taron wannan shekara 40 din da za a yi a cikin gumi da tsananin zafin ranar nan kishuwa zai dabi mutane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba shi dama al'ummar sa za su sha ruwa shi yasa malamai suka ce wurudul haud na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau biyu za a yi daya a cikin arasatul qiyama daya kuma in an zo shiga aljanna wanda za a ci al-kautsar haka idan kishi ruwa yayi tsanani zafin rana yayi yawa duk da cewa da yawa daga cikin al'ummar sa suna cikin inuwa amma suna jin kishi ruwa kuma an dade ana tsaye su ma tare da su za a yi wannan tsayuwar to amma tsananin jin wahalar kafirai ne za su fi shi yasa Allah yace fa zalika yawma idhin yawmun asirun 'alal kafirin ghayru yasir kaga mafhumin sa ga mu'minai zai zama da sauki kenan sune waɗanda la yahzunuhumul faza'ul akbar tsananin firgicin nan su ba zai daga musu hankali ba to amma Allah ne ya sani ina ciki kai kana ciki Allah ne ya sani ba wani mutum da yake da tabbacin a yanzu shi yaya zai kasance a wannan ranar kamar yadda ba wanda ya san a wani hanyar zai mutu a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka zo shan wannan tabkin shine wanda waɗanda suka yi watsi da sunnar sa za su zo akan za su sha sai mala'iku suna koran su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai jama'a ta ne sai Allah sai a ce masa waɗannan baka san me suka yi ba bayan ka sun canza abin da ka bari sai annabi yace a kore su to su ba za su sha wannan ruwan ba zaka za su zauna a cikin wannan zafin da tsananin da firgicin su kan waɗannan yahzunuhumul faza'ul akbar yana cewa su ma al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma su yan kawo canji ne su yan bid'a ne su mabarnata ne su ba su tsaya akan tafarkin sa zalla ba ba su tsaya akan sunnar sa dodar ba suna hade hade da hadin gambiza akwai shi akwai wani ma to wani kuma lokacin shi ma yana cikin yan wakashatil aswatu lirrahman shi ma baya cewa kami la yatakallamun illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba to a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya yadda cewa zai yi hisabi a lokacin ne za a yi waja rabbuka wal malaku saffan saffa a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai zo da kansa هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله مدعوك كنسركي زي توقو زوا ونم محشر زوا عرصات القيامة سي توقو زوا كرسي انسا دقع الأرش انسا انجمن زن الله صلى الله عليه وسلم تو أولنا اللوك كنسي سي أي تطاير السلف sai ai wad'ul kitab tunda Allah madaukakin sarki ya zo mala'iku duka sun zo za a fara to aiki yanzu za a fara sai a fara jefa takaddun mutane kowa a fara jefa takaddu kowa ya cafke takaddu kowa ya cafke takardansa kuma takaddun nan za su zo a lokaci guda ne kuma kowace takarda kamar yadda mala'ika da aka aiko shi ya dauki ranka bai yi kuskure ya ji ya dauki wani ba hakan aka aiko da takardarka ba za ka karbi takardar kowa ba sai taka kowa zai karbi takardar sa fa amma man uce kitabahu bi yamini wannan kan fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kaga ba ayi hisabin ba kenan sai sa aka ce tatayurus suhuf wanda ya karbi tasa takardar to wannan hisabin sa akwai alaman zai zo da sauki wa amma man uce kitabahu bi shimali wanda za a bashi ta hagu wara a zahrihi da wanda za a bashi ta bayan sa za a juya kansa a kula hannunsa ta baya sai a bashi kuma a juya kansa a ce ya gani ta can to sai Allah madaukakin sarki sai ya fara hisabi sai a kawo littafin da ke kunshe da record din ayyukan mutane gaba daya wanda daga ciki ne aka kokkofi na aikin kowa shine wawudi alkitab sai Allah ya kawo shine wa indahu ummul kitab to wannan littafin wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi al-kitab lokacin da Allah zai sauko da duk ana cikin duhu ne sai kasa sai ta dauki haske tunda mun ce idan shamsu kuwirat an cire wa rana haskenta ana cikin duhu ne fa duk ake wannan abun ka san kuma dan adam ya fi tsoro a cikin duhu sama da in akwai an alamar haske baya ganin komi amma yana jin abun tsoro kuma an hana shi magana saboda haka kowa lalube yake yi to sai kasa sai ta dauki hacce a lokacin to wadansu suka ce a daidai wannan lokacin ne za a canza kasa shine yawma tubaddalu al-ardu ghayla al-ard shine nana Aisha tace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ina za a ajiye mutane tunda za a kwashe kasa a canza wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala sira akan sirai za a tura su tunda sirai ba kasa bane sai a canza kasa sai a dawo da su wurin waɗansu malamai kuma suka ce a wannan kasar dai tubaddalu al-ardu ay tubaddalu suratan wa halan wa hay'atan ba wai tubaddalu fi zatiha ba ba ita ce za a cire a kawo ta ba ita din ce za a canza mata sai a cire dattin da yake kanta a kwakkwashi duk abin da mutane suka ajiye na saboda yanzu za a fara hisabi sai wurin ya zama fili tarwal to wannan shine za a yi wa wannan kasar da muke kai sai ta zama ta dace da a fara hisabi waɗansu kuma suka ce za a dauko ƙasa ta bakwai ne sai a juya ƙasar sai a dauko ta ƙasa sai ta koma ta sama sai zama akan ta ne za a dora mutane Allahu a'lam kai dai tubaddalul ardu ghayla al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar sai kowa ya fito fili yanzu ana ganin kowa yanzu an haska kowa ya ga kowa to nan ne yanzu za a fara hisabi don aka kawo wannan littafi sai a fara wa mutane kididdiga abin da yake da firgici na gaba shine wa nadaul mawazin al-qist yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a sai a kawo mizani sai a kawo skill wanda za a rika auna aiki saboda Allah madaukakin zai ya sarki ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaw yau ba zalunci ko na misala zarratin ne yau sai an auna don haka tikelin da za a ajiye din yana da sharpness inda idan abin da aka dora gurgudun zarra ne sai ya motsa
shine fa man ya amal mithqala dharratin khairan yarahu idan sharri ne sai ya motsa sai ya nuna iya gurgudun takin sa babu wani ma'auni a wannan duniyar da yake iya auna koda a ce kwayar yanzu idan an bude taga kai kuma kana hango hakken da tagar tayi sai kana gano su ɗan kananan kananan abubuwa wanda kana hango zuwa man kace za ka kama ba za ka gansu ba inda za tsora akan abu ba za ka gane nauyin sa ba to Allah yana da abin da zai iya auna wannan abu shine wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'an ko dan wannan ne aikin ka za zo a tsora maka ina aikin ka sai ka kawo idan aka zo aunawa shin kai ne za a dauka kai da kai aikin a tsora akai shin littafin nan da aka baka wanda aka rubuta ayyukan ka shi za a tsora akai shin ayyukan ne za a maida su tangible sai su zama kamar yadda ake maida abu mai nauyi a tsora wanne ne ɗaya daga ciki ko wani ɗaya daga ciki waɗansu malamai sun faɗa Allahu a'lam waɗansu suka ce duka ne za a yi wani in yazo shi awansa wa shi da kansa za a yi shi kansa za a tsora wani in aka zo za a tsora takaddunsa ne wani kuma aka zo aikin ne za a maida su kamar yadda kake ganin abin da kake tabawa kuma kake ji sai a tsora akai faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wanda nasa suka yi nauyi ya tsira fa huwa fi 'ishatin radiya wanda nasa suka yi sako sako babu aikin alheri da za a tsora akai fa ummuhu hawiya in aka gama wannan awon a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin lokaci mafi firgici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana ɗaya daga cikin wuraren da ko annabawa ma a lokacin kansu suka sani in aka zo auna aiki saboda lokacin mutum ya samu concentration yana jira yayi result din zai fito me zai gani za a mantar da kai komi a lokacin ba abinda mutum yake tunawa sai ayyukan da yayi yawma idin ya tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra to a wannan lokacin an gama da maganar awo to sai a raba wa kowa sakamakon sa lokacin da ake kirga wannan shine al-shita a lokacin da za a zo a dora sikeli akwai al-ard shine a bijiro da mutum sai a yi magana da shi wannan shine al-ard sai a kawo ka sai zama lokacin ka ne yanzu da Allah ya ware maka zai yi magana da kai wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku duniya sai Allah ya yi magana da kowanne mutum daya kuma idan Allah ya zo magana da shi shi zai yi da shi directly laisa bainahu wa bainahu tarjuma Allah ba zai sa wanda zai rinka fassara maka ba zaka ji maganar Allah kuma zaka fahimta kuma zaka amsa to idan aka zo yin wannan mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda in aka zo za a masa har akwai wanda za a masa munakasha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi cikin sahih al-bukhari da muslim hadisi na Aisha yace man nuqishal hisaba yawma idin uddi duk wanda aka masa munakasha duk wanda aka tsaya ana yi masa ana masa bincike keke da keke to wannan za a masa azaba sai na Aisha tace to ba Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ga hisabi kuma mai sauki kuma kace duk wanda aka masa hisabi sai an yi masa azaba to wannan kuma an ce mai sauki yaya zamu hada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata a wannan hisabin hisabin bijirowa ne da gabatarwa da kuma tabbatarwa mutum laifinsa wancan kuma nasa na bin diddigi ne da keke da keke wannan za a gaya masa kayi kaza ne sai mutum ya ce eh nayi wannan kuma za a yi masa examination ne da cross examination ai ka san suna da bambanci wannan za a karanta masa laifinsa ne a ce masa kai ne kai kaza he ce eh ni ne kai ne kai kaza eh ni ne kai ne kai kaza ranan kaza eh ni ne ya Allah shi ba zai tsaya yana shi ba zai ba wa kowa ba zai bata lokacinsa ba kuma ya riga ya girmama Allah duk abin da aka faɗa ba zai musu ba to wannan sai an gama karanta masa shine sai Allah ya masa hisaban yasira amma kowa sai an masa wannan duk laifin da ka taba yi sai Allah ya gaya maka shine fa yunabbihum bima kanu ya'malu to idan Allah ya zo gaya wa mutum idan mutum mutumin kirki ne sai Allah ya bashi nutsuwa da ladabi duk abin da aka faɗa sai ya amsa amma idan mutum anan duniya kangarare ne Allah ba zai bashi damar nutsuwa ba don haka in akai sai fara musu yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum sai mutum ya fara rantsuwa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya fara rantsuwa shi bai yi ba shi wallahi sharri aka masa shi Allah shi kaza kaza shi wallahi yana ta irin wannan abu to shine Allah ya ce waji abin nabiyina wa shuhada kace baka yi ba kace baka yi ba to sai Allah ya ce a kawo shaidu tabbatar masa to sai Allah ya sa a kawo shaidu in suka zo mutanen suka bayar suka ce eh yayi eh yayi eh yayi sai mutun ya ce a ni shari'a aka mu sai Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim kai da hannunka kace baka yi ba sai a ce to ai wannan bakin shine kake da zakin baki da shi sai a rufe bakin wato kallimuna aidihim sai hannu ya fara fada amma mutun yana ji da kansa da mutum yana so a ce daga wannan magana tasa za ta kare zai samu ya wuce ne ya dauka anan duniya yadda yake yaudara sai dauka a can ma zai iya yaudara wa tukallimuna aidihi wa tashhadu arjuluhu Allah madaukakin sarki ce a wannan ranar hatta idza ja'u shahida alaihim sam'ukum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun to sai mutum ya ga wannan wani irin abin kunya ne wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ai magana ta kare kuma yanzu mun yi musu da mala'iku mun yi musu da mutane mun ce dubba mu yiwa yanzu kai ma haka zaka mu kai da muke tare lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay don haka yanzu anan kan magana ta kare an yanke mata hanzari kenan to sai mutum ya shaida shine wa shahidu ala anfusihim yanzu kan sai ya shaida wa kansa cewa lalle kafirci yayi saboda Allah yana da adalcin da ba zai kona ka ba sai ka tabbatar ka yi laifi to sai an kama ka guilty kuma sai ka amsa guiltiness dinka da kanka to a wannan lokaci ne sai Allah ce ikra kitabaka karanta littafinka da kanka yanzu tunda yanzu kan ka ji an shaida to mutu ya gama sai a ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yanzu kai a ganin ka bai kamata a maka shi da kansa mutum zai ce adalcinka shine a kona ni to wannan shine abinda Allah madaukakin sarki zai yi wajen hisabi idan aka gama hisabi aka ba wa kowa littafin sa to sai a je mataki na gaba shine yanzu ne za a wuce ina za a je tunda an gama idan aka fara tafiya akwai ta hanya da kadai ce za a wuce a je inda za a je dama wurin tafiyar wuri biyu ne kadai fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir amma ba a tafiya sai an bi ta wata hanya wannan hanyar ita ce ɗaya daga cikin hanyar da yafi kowace hanya firgici ita ce as-sirat akan wutar jahannama asali wutar jahannama rami ne a wannan cikin ramin sai Allah ya sa a dora gada ina so ka auna a kwakwalwarka yaya fadin wuta take wutar da aka ce mala'ika 70,000 akan kowane linzami daya guda 70,000 kenan mala'ika kusan biliyan 5 su suka kawo ta ya kake ji girman ta yake da fadin ta to akwai gada kwaya daya ba wanda zai je aljanna sai ya bi ta wannan hanya ba wanda zai shiga wuta sai ya hau kan wannan tudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan gadar ba gada bace da akai da karfe ba gada bace da akai da siminti ba gada bace da akai da kankare irin wanda ka sani gada ce da abinda Allah ya ga dama yayi da ita wanda take siriri kamar siririn gashi wanda take da kaifi kamar kaifin takobi sai aka dora akan gada duk wanda zai wuce aljanna sai ya bi ta nan wannan ya ishi dan adam shiga uku wannan ya ishi dan adam firgici na rantsa da Allah ubangijinmu ya ce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman. Allah ya ce wallahi sai kowa ya hau kan wannan gurin, ko kowa sai ya bi ta jahannaman da kuke ji din nan, ko ka fada a ciki ko ka wuce. Amma a ce ba ruwanka da jahannama ko ta hanyar ta baka bi ba, wallahi baka isa ba ko kai waye. Wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah zai nuna cewa shine rabbul alamin. Za a zo a cinkoso mutane su hau. Al-Imam al-Qurtubi a cikin at-Tazkira yace ya kai bawon Allah ka auna a kwakwalwarka yaya dan adam yake yi akan ƙasa ma idan yana cikin tsoro kace yayi tafiya baya iya tsayuwa, yaya dan adam idan bai da nutsuwa ko yana cikin tsananin firgici ko a cikin duhu kace masa ya tafi, ya yake karkata, ya yake makyarkata. To ya zaka kwatanta da mutumin da aka ce ta hanyar wutar jahannama zai wuce kuma ya ga wutar a ƙasa. Don Allah ina so ka auna zurfin da yake. Idan da za a dora asalin gada mai kyau amma a ce kana saman bene ne, sai a ce ka taka kuma kana hango motoci a ƙasa, ya kake ji mutum zai ji tsoro? Ya kake tsammani idan ala ru'usil khala'iq sauran mutane duk suna nan, ga wasu a gabanka ga wasu a bayanka, kana ganin mutane waɗansu sarƙoƙi da waɗansu ƙugiyoyi suna ta jansu suna ta faɗuwa a gabanka, mutane suna ta ihu, wurin ya rikice ya rincaɗe, an ce kai ma ka hau? Yace ya kake tsammani a wannan lokacin a ce maka ka hau kan abinda kaifinsa kamar kaifin takobi kuma ka taka da ƙafarka ka wuce? Yaya kake tsammani kana ganin waɗansu suna tafiya a ƙafa, kana ganin waɗansu suna tafiya da jan gindi, kana ganin waɗansu suna tafiya da rubda ciki, suna ja suna crawling, shi kansa gadar ya ishe ka? Kaifin wannan razor da za a hau kanta ya ishe ka? Ballantana kuma ga mala'iku zabaniyawa a gefe, su kuma suna cafko mutane, suna jefar da su, suna cafkowa. Wani yana tafiya in aka gama shi aka karta, saboda Allah ya sa ba zai faɗi yanzu ba, sai a karta sai a tsinka wani wuri sai kaga ya kuce shi, yana ta kokari yana ta kamawa yana so yayi escape. Wani kuma sai ya je can kusa da ƙarshe sai a samu a ja sai ya faɗi, kana ta gani suna faɗuwa kuma ga wutar kana hangota. La ilaha illallah. Jama'a mun shiga uku. Wannan abin za a yi shi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har annabawa ma ba sa iya cewa komi sai dai su rika ce Allahumma sallim sallim, Allah ka mana da sauki, Allah ka mana da sauki. Idan annabi cikin annabawa, idan har Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zai zo hawa yace Allahumma sallim sallim, yace da'wal anbiya yawma id, addu'ar da annabawa suke a wannan lokacin in an zo, wanda kowa kansa ya sani, kuma kawai cewa suke Allah ka bamu da sauki, Allah ka bamu da sauki. To sai mutum ya zo hayewa ne kafin ya gane shin zai haye da sauki ko ba zai haye da sauki ba, amma wallahi duk wanda ya tsaya sai ya ji wannan tsoron ko shi waye, saboda baka san wani iri zaka yi ba, kuma Allah bai nuna list din waɗanda za su wuce gudun haske, waɗanda za su wuce gudun doki, waɗanda za su wuce gudun wane ne, Allah bai nuna wa kowa yaya zai yi ba, sai mutum ya tsaya shi ma a matsayin bawa, sai dai kawai yanda Allah ya yi da shi. Babu wanda ya san wanda irin hayewa zai yi a kan siraɗi. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin mawkifi na firgici ga ɗan adam a ranar ƙiyama. Kuma babu wata addu'a da za mu yi a ce Allah ya fasa wannan. Babu wani abin da za mu yi na ibada da za a ce Allah zai ce ka kai ba za a yi da kai ba. Tunda Allah zai yi da annabawa kuma su ma suna cewa Allah ka kawo sauki. Ina tsaya me zan ce? Kai in ka tsaya ya za ka yi? Kuma wannan firgici ba za a fasa ba tunda Allah ya halicce ka. Wallahi Allah ba zai fasa ba sai ya yi wannan. Yadda nake magana yanzu kuna kallo na rantsi da Ubangiji za ku tsaya a wurin kuna kallon siraɗi, kuma lokacin yana zuwa. Innahum yarawnahu ba'ida, kamar nesa ne, wani rafu kariba, amma Allah ya ce kusa ne. laka rangwanta mana Allahumma sallim sallim waɗanda za su yi sa'ar wuce ba za su wuce idan aka ja ka tsaya waɗanda suke gaba za su jira na baya don Allah ina so ka auna kwana nawa za a yi ana wannan kafin mutane su gama wucewa shekara nawa za a yi idan ka hada daga farko zuwa nan fi yawmin kana mai kadaruhu 50,000 sana shekara 50,000 za a yi ana wannan harka kuma billahi allazi la ilaha illa huwa da kai za a fara kuma da kai za a gama kuma babu wani mawkifi da za a yi a ce zaka gudu ko a ce ana yin abin sai daga baya a fargar da kai a ce gashi an gama a wuce tirda waɗanda suke batar da bayin Allah tirda waɗanda suke yaudarar da waɗansu gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun suke cewa mutane abin cikin sauki ne wani ma zai iya hanawa wani ma zai kwashi mutane wani ma zai kwashi waɗannan ƴan tatsuniya tirda waɗannan da suka canja koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin tsoron da annabawa suke jin tsoro wani zai dauka kamar wata ne kalla sayalamun thumma kalla sayalamun waɗannan ayoyi da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya san Allah gaskiya ne ya san wannan ranar gaskiya ne ya san wannan firgicin da gaske ne wannan abun ne fa ya fara furfura wallahi ba dagowar duniya ko rikicin cefa ne ya sa manzon Allah ya furfura ba hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi wanda Albani ya inganta Abubakar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shibta ya rasulullah manzon Allah ka fara furfura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabat li hudu wa akhawatuha suratu hud da yan uwanta suratul waqi'a amma yatasaalun wal mursalati urfa idha samaa'un fatarat idha shamsu kuwirat yace wadannan su suka sa na fara furfura ta yaya zan yi bazan yi furfura tun daga nan duniya ba bayan na san ga abinda za a yi da gaske yawman yaj'alul wildana shiba yan kananan yara ma za su yi furfura ni yanzu na zama dattijo bazan yi furfura ba ya bazan yi furfura ba ina ji a cikin suratul hud Allah ya ce yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni fa minhum shaqiyyun wa sa'id mutane kashi biyu ne da mutanen banza da mutanen kirki wanne ne kai baka sani ba ya bazan yi furfura ba ya bazan yi furfura ba ranar da Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku khafidatur rabi'a za ta dankufar da wadansu za ta daga wadansu ina cikin wadanne ya bazan yi furfura ba akan amma ya tasa'alun bayan Allah ya ce kalla sayalamun za su sani ya bazan yi furfura ba bayan Allah ya ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat can ya ce alimat nafsun wallahi za ku sani ma ahdarat duk abin da ka zo da shi za ka sani ya bazan yi furfura ba mutum ya dauka wannan abun wasa ne duk wanda ya dauki addini da wasa zai gane cewa ranar addini ba ranar wasa ba ce ranar kiyama Allah ya kira ta da yawmuddin ba abin da zai fitar da kai a ranar sai ranar addini kadai kuma duk abin da kai a baya da shi za a yi aiki ba abin da ka zo da shi wai a ranar kace za ka yadda ba la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw katabat fi imaniha khaira idan a baya baka yi ba a wannan ranar ba wani abin da zai iya komi abin da kai a baya shine zai maka amfani a gaba sai an wuce tiradi ɗan wuta su riga sun fada a cikin wuta sun auka a cikin ta nasuqul mujrimina ila jahannama wirda idan aka zo jan su za su shiga wuta din kama su za a rika yi a kifar da su a ƙasa fa kubbat wujuhuhum fi nar kafa kifa su za a yi ta kansu kuma za a rinka jan su ne da ƙasa kuma ka ga mutane suna tafiya upside down ta kansa yake gungurawa haka za a rinka jawo mutane yusharuna fi nari ala wujuhihim zuqu mas saqar ka dandana kunar saqar ka ji ta fuskar ka zaka ji kuma gurgurdon yadda ka tabbata akan addini gurgurdon yadda zaka tabbata akan siradi gurgurdon yadda ka rika rawar kafa addini gurgurdon yadda zaka yi rawar kafa a can kuma gurgurdon yadda duniya ta shagaltar da kai akan lahira gurgurdon yadda zaka shagaltu ba zaka samu damar concentration ba da nutsuwa nutsuwarka akan addini da nutsuwarka akan lahira gurgurdon nutsuwarka akan siradi wannan shine adalcin Allah kenan to sai an gama taruwa ne a kofar ab tsakanin siradi tsakanin inda wuta take da inda aljanna take sai a tara mutane gaba daya to sai ayi hukunci na karshe tsakanin yan aljanna hatta idan hudibu wa nuku a wurin da za a tsaya sai a ce wani ya taba takawa ne ba a yi magana a can ba wani yayi kaza wani yayi kaza saboda ranar kiyama fa yawma idin yatazakkaru al-insan ko me ka gani sai ka tuna to kana tuna wani ya taba maka kaza gashi za ku shiga aljanna to sai ka rama shi ma sai an rama an gama komi da komi wa kowa to sai zama an maida mutane gaba ɗaya ihwanan shine wa naza'na ma fi sudurihim min fil duk abin da ke cikin zuciyarka da akan wani yanzu sai ka daina ji da kana jin haushin wani ba wai ya maka komai bane to sai ayi abin da zai sa baraka sake jin haushin sa ba saboda ku shiga aljanna ala qalbi rajulin wahid sai zama kamar mutum ɗaya ne aka daddatsa zuciyarsa kamar da baraka ji haushin kanka ba ko baraka ji wa kanka hasada ba ka baraka ji wa wani ba to wannan ne zai sa kana ganin wani a sama a aljanna a sama da kai amma ba za ka ji haushi ba kana ganin wani yana ƙasa da kai ba za ka ji wani damuwa ba gashi dan uwanka ne gashi za ka iya ziyartar ta zai iya ziyartar ka amma matsayin ku daban-daban ne idan ba irin wannan zai zama a cikin aljanna akwai jin haushi da damuwa wanda yake sama sai rinka jin damuwa ya ba dauko mun wane ba wanda yake ƙasa sai rinka jin damuwa ya wane yafi ni to duk wannan shine an cire wa naza'na ma fi sudurihim min ghil to kafin a shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum ala alhawd ni kuma zan tsaya jira ku shine farkon wanda dama zai tsallaka siradi kuma dama ya ce ni da al'ummata ni ne farkon wanda Allah zai fara sa mu tsallaka don aka gama da al'umma sai ai wata al'ummar haka za a yi har a gama duk ana tare to kowane annabi zai kwaci jama'arsa shi zai raka su zuwa aljanna kuma kowane annabi yana da kogi a kofar aljanna wanda zai ba mutane su sha saboda dan yi reception kafin a shiga saboda wahalhalun da aka sha a baya kar a sake irin wannan wahalar kuma an zo shiga aljanna saboda kuma kowa ya samu refreshment to aka tsaya a wurin shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai rinka shayar da mutane ruwan sa na alkausara duk wanda yazo za a bashi ya sha duk wanda ya sha kuma ba zai sake jin kishin ruwa ba ba zai sake jin yunwa ba ba zai sake jin damuwa ba yanzu ya zama fresh kamar ba a yi wahalhalun tashin kiyama ba saboda kar a shiga cikin aljanna mutane suna jigari jigari don an gama shiryawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana awwalu man yatruku ala babil janna sai je kofar aljanna sai kwankwasa sai mala'ikun aljanna su ce wane ne sai ce ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce dama an ce kar mu bude sai ka zo amma an gama shirye komi shine ma'anan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kafin su zo samu an riga an bude kofar saboda manzon Allah ya riga su ya je ya kwankwasa da tana rufe ne amma tun da an bude idan suka zo sai samu a bude sai su rika shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi idan aka zo shiga aljanna in Allah ya sa da sunanka a ciki zaka gane gidanka sama da yanda kake gane gidanka a nan duniya in an tashi sallar juma'a an taba tashi daga juma'a kaman ta kaje gidan wani yace wallahi kai ka ce dama a nan kake zaune saboda ba wanda zai zama ba kauye a aljanna kana zuwa kai za a ga ka wuce ne direct sai dai mala'iku ɗan rakiya don aka shiga cikin aljannan kuma sai Allah ya hada mutane gaba daya nan kuma Allah ne da kansa shi kuma zai karbi bakoncin mutane a can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbe su a nan kuma sai Allah ya tara kowa har da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sa a kawo abin tabawa farkon abin da za a fawa bawa ɗan aljanna shine hantar wani kifi na cikin aljanna Allah shi ya san wannan yanda yake sai a ba mutane su yi taba kalashe kuma a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki zai yi wa mutane sallama sannan Allah ya bayyana sai mutane bayinsa su ganshi saboda sun bauta masa ba su taba ganinsa ba sun ji tsoronsa sai wanda na fahim tilgai ya ce zai yi kaza sai suka yarda suka yi imani ba saboda sun fi wadancan hankali ba wadancan ma suna da hankali amma lahum qulubun la ya'qiluna biha su ba su yi amfani da nasu hankalin ba su sai suka gaskata sai Allah ya ce ubangijin da kuka bayyana kuka bishi kuka masa wala'i kuka kaunace shi yau za ku ganshi salamun qawlan min rabbir rahim sai Allah ya bayyana wujuhun yawma idin nadhiratun ila rabbiha nadhira wadancan fa ba sai mun fada ba kallan innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun ba za su ga Allah ba tunda ba su bauta masa ba sai dai su ga azabarsa kafare duka sun tafi wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha kafin a shigar da su sai an zo an gurfanar da su a gaban wuta duka wadancan ana musu ana refreshment ana yin reception wadannan kuma an ajiye su a gaban wuta gaba ɗaya sun kewaye ta an sa su sun yi kneel down idan aka ajiye su a wannan wurin sai a bude wutan sami ulaha shahikan wa hiya tafur sai su ji ta tana tafasa tana gurnani tana karaji to anan ne zaka ji suna ihu ya laitana nuratu wala nukadhiba bi ayati rabbina ina ma amaida mu ya Allah idan aka maida mu zamu canza sai Allah ya ce ƙarya suke yi walau rudula abu limanuhu anhu wa innahum lakadibun sai Allah ya ce ku jefa su kowa ba zai da ya fada da kansa ba sai an kama shi khuduhu ku tabce shi fagulluhu thumma aljahima sallu ku jefa shi haka za a yi ta jefa su to sai sun gama to ina kuma munafikai yan tsaka tsakiya lokacin da ake layi za a sa kafirai a can baya mu'mine suna can gaba sai a sa munafikai a tsakiya daga mu'mine sun kare sai munafikai suna bin su idan aka zo tafiya din nan sai mu'mine su zo da hakken su to sai sun wuce munafikai kuma sun zo sai su ga an dauke wuta ake da suna ganin hakken mu'mine ne shine wannan innal ladina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum zaka ga yadda Allah zai musu zai rama musu wannan yaudara ba sun yaudari Allah sun yaudari mu'mine ba sai su rika bi suna ta tafiya yan akwaso sai mu'mine sun gama wucewa sai su ga duhu ta baya dama duhu ne na kafirai sai su ce unzuruna nattabis min nur ku jira mu mara mu tafi tare mun daina ganin haske ai kun tafi kuma kun bar mu tilar ji'u wara sai su ce ai haske yana can baya ku koma ku je ku dauko suna juyawa fa duriba bainahum bisu sai a sa katanga ta raba tsakanin inda mu'mine yake su kuma waɗannan munafikai sai a jefa su shine inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kuma in suka fara fadawa sai an kai su can karkashi shine innal munafiqina fi darkil asfa sune waɗanda suka ce sun yi imani na ƙarya jama'a wannan a takaice ne shi yasa nace muku darasin wa'azi wa'azi ne ba karatu karatu ba mun tsallake nasoshi da yawa mun tsallake bayanai da yawa amma dai abinda muke fata shine nasiha da gargadi akan firgicin kiyama ya shiga cikin jikinmu ya ratsa kwakwalenmu ya zauna a zukatanmu kuma mu ji tsoron Allah ku ji tsoron wannan ranar Allah madaukakin sarki ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim ba abin da Allah ya koya mana ya ce abin da za a yi a ranar kiyama babban abu ne ya ce kuma ku ji tsoron wannan ranar wa khashaw yawman la yajidu walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a kuma Allah ya ce wannan alkawarin ba zai fasa ba inna wa'adallahi haqq ya ce a wannan duniyar ne ake iya mantawa da wancan ranar fala taghurannakum alhayatud dunya ya ce abinda zai iya mantar da kai ga wannan shine shedan ya ja mana kunne a kansa wala yaghurannakum billahi alghurur Allah madaukakin sarki ka amintar da mu yawmal faza'il akbar Allah ka tsirar da mu a ranar da mutane za su kamu Allah ka tsirar da mu a ranar da zaka yi azaba Allah ka tsirar da mu daga azaba Allah kai mana rahama Allah kai mana gafara kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka sauƙaƙa mana al'amuran mutuwa ka sauƙaƙa mana al'amuran rayuwar barzakh ka sauƙaƙa mana al'amuran tashin kiyama abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah yafe mana sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ba da lada. Fatin shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mana cikin sa, kuma Allah ba mu yi amfana da abubuwan da zamu ji da gani shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وشفيعي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن المحاضرة باتا بكاة تعليقي duk wanda yake gurin nan ni kan ma na rikice tsakani da Allah wallahi har ma na rasa me zan ce saboda na dade wa'azi bai girgiza zuciyata ba kamar yau na roƙon Allah ya saka wa dakta da alkhairi ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci rayuwar ƴaƴansa yadda ya tunatar da mu kowa jikinsa yayi sanyi na tabbata dukkanmu da muka taro anan babu wanda ba zai koma gida yau da mutuwar jiki ba faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan Allah ka sa muna cikin masu amalan salihan Mu'az ibn Jabal yana daga cikin manyan sahabban Annabi Muhammad tafiya ta hada shi da manzon Allah kun san kasancewar al'ummar da suke tare da Annabi suna da yawa ba kowane lokaci zaka samu kusantar sa ba yace wani lokaci sai na samu gani ga manzon Allah sai na tambaye shi nace ya rasulullahi dullani ala amalin yudkhilni aljannata wa yub'iduni 'anil nar sai manzo Allah ce laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ka tambaye abu mai girma amma yana da sauki ga wanda Allah ya sauka masa ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'an wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tuhajjul bait manzo Allah ya karanta masa rukunan musulunci guda biyar sai kuma yace ala adulluka ala abwabil khair قلت بلا يا رسول الله سيما ذا الله يتي دشي صلاة الليل صلاة رجل في جوف الليل صدقة تدفق الخطيئة فذا الله يلسى فامس صدقة تتطوئ يقيا مسا دولنا أبو بوا سيكم يتي على أدلك على ملاك ذلك كله bana ga maka abinda zaka mallake wannan ibadar da zaka tafi lahira gaba ɗaya da ita ba sai ci ba ni labari ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kuffa alayka hadha to ka kama harshenka Mu'az ibn Jabal ya kalli nauyin waɗannan ayyuka da girman su da jihadi da sallah da azumi da haji duk waɗannan ayyuka sai ce ya rasulullahi wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullahi za a kama mu da abin da muke zance da shi sai manzo Allah ya ce sakilanka ummu wannan karin magana ne na larabawa dama baka yi wannan maganar ba yace wa hal yakubun nasu fil nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ba abin da yake tafiyarwa mutane ladan su na alkhairi da aikin da kuka yi na lada ku ji irin wannan abin da yake gaban dan adam irin wannan tashin hankalin da zamu shiga ciki irin wannan balahirar da take gaban mu ƴan uwa wanda ya musulmin da ya imani da irin waɗannan abubuwa da aka karanta mana su ya halasta duniya ta shagaltar da kai har ka manta da Allah har ka manta da sallah har ka manta da azumi har ka manta da girman iyaye har ka manta da haƙoƙin da suke kanka har ka manta da duk waɗannan abubuwan da za a tambaye ka su ranar tashin alƙiyama sai manzo Allah ya ce masa kuffa alayka hadha kama harshenka jama'a harshe yana da barnar da duk wata gaba a jikinka ba ta yi ba bala'i kaman harshe harshe shi ake ƙarya da shi da harshe ake annamimanci da harshe ake giba da harshe ake zagi da harshe ake sukhuriya da harshe ake tsinuwa duk wata masifa da ka sani harshe yana daga cikin bala'i ga dan adam wajibi ne ɗan uwa musulmi mu kare harshenmu mu yi kokarin tafiya da ayyukanmu na alkhairi domin tsira a wannan rana babu shakka ranar alkiyama bala'o'inta da musifofinta Allah ya saka wa dakta da alkhairi na yi imani da Allah duk wanda yake nan daga wanda gumi ya ji kashi sai wanda hawayensa ya zuba dukkan ma'ana in ba kai kukan hawaye ba ma kai na zuci to Allah ya saka maka da alkhairi ɗan uwa musulmi mu zama wannan nasiha ta amfani rayuwarmu duniyarmu da lahirarmu wallahi duniyar nan ba komai bace rayuwa a cikin ta karka dauka da zafi magabatan da suka gabace mu sun fi mu dabara sun fi mu hikima sun fi mu azanci shi yasa su ba su dauke ta da komai ba amma mu da muka zo a ƙarshen duniyar mu da muka zo a ƙarshen ta to mu ne kuma muka fi shiga cikin musifa mu ne muka fi shiga cikin bala'i domin duk abubuwan da zai shagaltar da dan adam muna tare da shi duk abubuwan da zai shagaltar da mutane gashi nan kullun kullo da shi ake yi don haka wajibi ne in kiyaye ka kiyaye ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وسما مكافي ذا أتاد سورانا القيامة باين دوهم القيامة ما مكاهو ذاك تشباكا جني ومكا دنجة تنبير الله من يسا أكتاد كي مكاهو سبو دهكا ينقوا مسلمي كمريد نفر آوانا muhadara wallahi ni dai aguna ba ta bukatar ta'aliki domin duk abin da zan faɗa sheik ya riga ya tattaro su biya faɗa saboda haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarmu da imani ya sa mu cika da imani ya tashi mu da shi waɗanda duk suka halarci wannan muhadara muna roƙon Allah ya haɗa fuskokinmu da su ranar alkiyama cikin jannatul firdaus waɗannan bala'o'i da musifu da ɗan adam zai gamu da su daga mutuwa zuwa tashin alkiyama da hawan siraɗi da tsallake wuta muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙinsu Allah ka sauƙaƙa mana su mu yi aikin da za mu samu sauƙinsu kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh sai ce imamun adilun wa shabun nashafi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid wa rajulan tahaba fillahi istama'a alayhi wa ko wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atu imra'atun zati mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhadhaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu wannan rana manzo Allah ya ce akwai mutane bakwai da za su shiga cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan Allahumma ja'alna minhum saboda haka ƴan uwa musulmi ga aiki mallan ya baje mana shi yanzu kuma dabara ta rage ta mu mu ne za mu je mai kiyamul layli inda kana raka'a hudu ne to yanzu sai ka ƙara kai 11 inda 11 kake yanzu sai ka ƙara mai karanta izu 1 ko izu 2 alqur'ani yanzu sai ka ƙara kullun kai izu 7 ko izu 9 ko izu 10 domin wannan nasihar da yau aka gabatar mana gaskiya in kaga kaiminka bai tashi na addini ba to ka binciki imaninka tsakani da Allah imaninka kadan ne amma duk masu imani yau na tabbata wallahi wani ma ba zai iya bacci ba muna roƙon Allah ya amfanar da mu duniya da lahira yadda muka taru Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus dokta yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kai gidanka lafiya Alhaji Ibrahim kai kuma da kake wannan aiki da dukiyarka Allah ya ƙara dukiyarka albarka Allah ya yawaita mana irinku domin ba dan kai da ka tashi kake irin waɗannan ayyukan ba tsakani da Allah bakin maluma su shigo garin nan ai an dade ma sai dai kai ne nan ne kawai ake ta irin waɗannan abubuwa Allah ya saka maka alkhairi Allah ya ƙara dukiyarka albarka ya albarkaci zuriyarka da namu baki daya dukkanmu da muka taro a wannan guri Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah ka iya mana abinda ba za mu iya ba Allah ka sauƙaƙa mana abinda bai da sauƙi gare mu waɗannan maluma da suke karantar da mu ubangiji Allah ka ƙara a rayuwarsu albarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu alaihi wasallam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيكن كلمة جزان فتا زي سلم إذا أموا تاردا وتفاتان الخير ومن كسا أبن دمالا يكمات فتا يا فتا don haka ina ce ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to mun saka mun wannan akai da mu ce na bi da Dr. Rahman da Dr. Rahman ne shi ma mai tare da shi a nan wajen wanda yana da su shi ma ya zo ya gaita da mutane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بين هكا من يمن يما لمي دقوما إياي دجاغوروري دشوغبني دينوانا دالبن إلي مهلتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة wannan fadakar da mu da aka yi da karantar da mu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan muna mika godiya ta musamman ga shi amini na professor Mansur Isa Yalwa da ma dan uwa na addini masoyi fadilati Sheikh Dr. Jamil Muhammad Sadis da suka yi tattaki domin su haskaka zukatanmu su haskaka al'ummanmu Allah ya saka musu da alkhairi shi ma bawan Allah da yi wannan sanadi mai wannan gida da yake cikin masallaci Alhaji Ibrahim Allah ya saka musu da alkhairi abinda nake so a gurguje in tunatar da kaina da kuma ƴan uwa a wannan gabar dukkanmu an tunatar da mu ina za mu tafi lahiran nan tilas ne mun je ta babu makawa kuma waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da professor ya karanto mana da suka taba zukatan al'umma yana da kyau wato mi waiwaye a dan tafiya mu gyara rayuwar mu abinda nake so ni na kula da shi kai ma ka kula da shi sakamakon wannan muhadara tana iya yiwa kana da wani abu tsakaninka da dan uwanka a cikin zuciya ka sani cewa salamatu sadr din yana daga cikin abubuwan da yake sauƙaƙe shiga aljanna duk wani abu da yake cikin zuciyarka da kike tsakaninka da wani dan uwanka abokinka ne a kasuwa makocinka ne a unguwa kana kullace da shi gashi an bayyana mana fa ina za mu tafi mu tsarkake zukatanmu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim qalbun salim din nan fa an yi mana bayanin shi cikin maganganun magabata na kwarai zuciyar da tsarkakakkiya ce babu hasada babu gilli babu kiyayya babu kyashi don Allah ka tambayi kanka mu tambayi kawunan mu ba na san mu bada amsa shin haka zuciyarka take baka kiyayya baka hasada baka gilli baka kyashi idan ko kana yi to gashi an tunatar da mu hanyar samun rabauta ko cikin hanyoyin samun rabauta mu tsarkake zukatanmu Allah ya tsarkake mana zukatanmu gabaki daya yanda muka hadu gabaki daya Allah ya hada fuskokin mu gidan aljanna su wayannan malamai bijimai da suka zo wannan gari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karawa iyalanku albarka, Allah ya hana ƴaƴanku lalaciya da zuriyarku, duk abin da zai amfane ku duniyarku da lahirarku Allah ya kusanto muku da shi, da mu da ku gabaki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka ma da tsoron a daidai wannan can gaba da sha Allah ta'ala zai amfani da wannan dama.
Dama. Wallahi ban tsammanci zan ce wani abu a irin wannan majalisi ba, musamman abubuwan da aka faɗa a ciki abubuwa ne masu firgici, ya ratsa zukata da kuma tunani mai ƙarfi ga kowa, don ba mu da garanti mun je mu kwanta a gadajenmu, la'alla mu tsinci kanmu a irin wannan rayuwa ta barzan. Allah ka sa rayuwar da za mu gani a ciki ta zama mana alkhairi. Wallahi lokaci ya tafi da yawa, zan so jama'a su tafi da wannan wa'azi da muka ji, kada tsokace-tsokacin da za a yi ya kauda tunaninmu daga abin da muka ji. Sai dai abu ɗaya mai ƙarfi da zan so in tunatar da mu shi ne babban dalilin da ya sa aka yi wannan muhadara, an kira ta muhadarat ne Ramadaniya, ana saboda maraba da watan Ramadan. To muna kuma cikin watan Sha'ban wanda shi ma wata ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al'umma suna cikin gafala, mukan sha'afa tsakanin Rajab da Ramadan. Rajab yana daga cikin ashhurul hurum da mutane suke himmatuwa wajen yin ibada a ciki, har ma Bahaushe ya dauki watan ya ba tsofi da yace watan azumin tsofi, duk da cewa da yawa daga cikin jama'a ma suka yi. To amma idan ya wuce, to a tsakanin sa kuma akwai Sha'ban, wasu sukan samu sararawa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mu sosai da yin azumin Sha'ban, har ma sahabbansa suka ce, sukan tambaye shi, mun ga kana ba da himma wajen yin azumi dewa a cikin watan Sha'ban. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, saboda in tunatar da mutanen da suke sha'afa daga Rajab zuwa Ramadan. Saboda haka wannan wata ma na Sha'ban wata ne da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yawan azumi a ciki, don haka kada mu sha'afa. Wannan wa'azi da muka ji ba abin da zai kai mu ga tudun mun tsira gobe kiyama sai yawan ayyukan alkhairi, ayyuka na gari. Ai mun sani, mun shaji, malamai suna gaya mana kuma ana karantar da mu, aljannan nan ba a shiga sai da imani da aiki na gari. Innal ladhina amanu, sai a ce wa amilu salihat. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama da muka san cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, amma watan Sha'ban in yazo yakan ƙara himma sosai wajen yin azumi. Wannan yin azumin kuma malamai suka ce zai iya zama maka shirin taren Ramadan, tunda mafi yawan abin da ake yi a Ramadan azumi ne. To yawan azumi a Sha'ban zai taimaka maka samun sauki na yin azumin Ramadan. Yawan ibadu da qiyamul layl a Sha'ban zai sauƙaƙa maka, ya sa ka shiga cikin watan Ramadan da nishadi, kamar mutum ne da zai je wani aiki mai girma sosai, mu kwatanta shi dai a ce kamar dan bol ne za a yi canje, za ka ga coach ɗinsa ya sa ya tashi yana motsa jiki don abin da zai tunkara in ya shiga fili. To saboda haka kai ma idan aka ce watan Ramadan ya doso, to Sha'ban na zuwa kafin shi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai ka zamanto mutumin da zai zama mai training don tunkarar Ramadan. Muna fatan wannan wa'azi da muka ji ya ƙarfafi gwiwoyinmu wajen mu ga cewa mun tashi haikan da yin azumi a cikin watan Sha'ban don mu tunkari Ramadan. kuma mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata ibada da yafi a watan Sha'ban din fiye da azumi in ka hada da wasu azkar da tilawatul qur'an kuma babu laifi Allah madaukakin sarki ya saka mu waɗannan bayin Allah da alkhairi musamman kuma muhadarar da za a yi gobe ta mata Allah ya bawa shi ma Dr. Jamil karfin gwiwa ya shigar da sako mai karfi da zai amfani iyalanmu idan sun saurara Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan waje ya haɗe sanadin haduwarmu irin wannan haduwar wanda a garin ana yin karatuttuka jifa-jifa wurare daban-daban amma ba ma iya samun dama da takan hada al'umma fiskoki daban-daban daga nesa da kusa sai irin wannan taro to Allah da ya bashi wannan fikira ya bashi wannan tunani Allah ya dora masa a mizanin sa na kyawawan ayyuka Allah muna roƙonka yanda suka zo lafiya Allah ka mai da su lafiya Allah muna roƙonka yanda muka hadu muka saurari wannan darasi ya Allah ka sa ya zama hujjatan lana la alaina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dariya ba a majalisin nan bayan karatuttukan da aka ji saboda kada karatun ya fara salaucewa da wuri aboki na kuma amini na Professor Mansur Isa yaba Allah saka da alkhairi amini na Alhaji Ibrahim Allah ya ƙara albarka lokacin da muka shigo wajen nan kafin fara karatu da bayan karatun ko lokacin da ake karatun har zuwa yanzu ina kallon shi ina kusa da shi ina masa gibba ana gibba kana sha'awar mutum yana burge ka da irin kayan lada na alkhairi da ya samu ta sanadiyar alkhairin da yake shi Allah ya saka da alkhairi lokaci yayi ba wani abun da za a faɗa da yawa amma a takaice a cikin minti ɗaya ko minti biyu jama'a wannan laccan da aka gabatar babbar manufarta sakon da take ɗauke da shi shine ka san me yasa ka zo duniya kuma wani shiri kai na wannan na tunkaran wannan abun da yake fuskantar ka ko kai kake fuskantar shi babu wanda ya rasa lissafi abubuwa suka lalace masa kamar wanda ya manta da abin da aka kawo shi duniya domin sa in kai rayuwa ka gama in ka koma gaban Allah ba za a tambaye ka me yasa baka gina gida ba me yasa baka mallaki gida ba me yasa baka da addinin ka da alakar ka da Allah sune abin da za a tambaye ka saboda haka ka maida hankalinka akan wannan abin shine babban jarinka shi yasa Allah subhanahu wataala cikin isar da mamaki yake cewa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun la yatin qulubuhum ga abin da yake jiran ka kai kuma ka shagala da wani karamin abu wata rana al-imamu malik yana majalisin sa tare da manyan daliban sa daga ciki akwai aqilul andalus ma'ana wanda ya ciri tuta wajen hankali da hangen nesa daga malaman andalus ɗaya daga cikin malaman imamu daliban al-imamu malik shine yahya bin kathir al-laythi al-andalusi ana zaune mutanen Madina ba su san giwa ba amma kullun suna karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai dai waɗanda suka je garuruwa su je su ba su dawo su rika ba su description da bayanin irin yadda giwa take to ana zaune a majalisin al-Imam Malik ana hadisi da ilmantarwa sai aka ji shela a cikin gari gafa giwa ta shigo mutanen gari gaba ɗaya kwansu da ƙwarƙwatansu kowa ana ta fita a je a ga giwa har da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda suke majalisi saboda shauƙin su fahimci irin halittar giwa su ma suka dinga tashi suna zuwa domin su ga giwa sai al-Imam Malik ya waiga ya kalli Yahya bin Kathir ya ce kai ba za ka je ka ga giwa ba sai ya faɗi wani saƙon da shi ne saƙon da nake so in isar mana ya ce ma jittul madina li anzura ila al-fik ya ce ban zo madina ba ala gafarta malam din in ga giwa ba na zo ne li araka wa akhudha min ilmik na zo Madina ne domin in ganka in dauki ilimin ka. Ka zo duniya ne ba dinka shagalta da ganin jiwa ba, misali to ba dinka shagalta da abinda zai shagaltar da kai daga asalin abinda ka zo rayuwa domin shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu, ya fuskantar da zukatanmu zuwa abinda yake so ya dade shi. Manya-manyan guziri da bawa zai rike daga irin waɗannan laccocin kamar yadda malamai suka ambata shi ne ƙara karsashi da himma wajen kusantar Allah da bauta ma Allah, harshen ka zuciyarka ta zama mai tsarki kamar yadda Dr. Abdulrahman ya bayani, harshen ka ya jike da yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ina zaune a majalisin nan ina kallon wani daga shigowar mu masallacin nan har zuwa yanzu ina jin yayi istighfari ya kai dubu. Ya more ina ma da ni ne shi misali. Saboda haka mu dage mu yi himma mu aikata aikin alkhairi domin mu samu aminci daga furgicin da professor ya mana bayani, wanda kuma tabbas ne innal ladina sabaqat minnal husna أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعى
dan uwa da suka zo daga kowane ɓangare da shi sassan wannan gari muna muku wasu Allah na mai duk gudu a jan kulafiya da ne an tsaro da suka halarci wannan wuri wanda ko yaushe ne aka shirya wani taro ya ka samu cewa dai sun halatta duka muna roƙon Allah Allah ya saka mu kurasai shugaban wannan masallaci Alhaji Binusa da sauran mataimakansa da sauran ɗan kwamiti duka muna roƙon Allah Allah ya saka mu kurasai Allah ya karfafa ku Allah ya sa karku gajiya. Wannan maluma da suka halarci wannan wuri muna roƙon Allah Allah mai da kowa gidan shi lafiya, Allah kuma ya samu amfana da auren da suka karanta da mu. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.